إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الله ما دوكا تنسركي يناتشيوا إن أول بيت وضع للناس فرقا لكن دا مكسنيا ومتاني سكالليش أمتعين الكبلة سيبوتا كو سيبوتا أتكنس أبايان كسا وبنجي جيتي ونن تاكي كوا للذي ببكة والله شيني مكة kuma da kallon kana amina wanda ya shiga ɗakin ko masallacin ko garin ya zama amincacce makana suke ta maganganu akan cewa idan mutum yayi laifi ne kuma ya shiga fa shi kenan ya aminta ba za a kama shi ba to kuma yanda nake faɗa ina jin ko je ko shekaran jiya na faɗi wata fatawa nake cewa shi a wajen Abu Hanifa Abu Hanifa ya ce idan mutum yayi laifi ya shiga Makka ko kuma ya shiga ɗakin Kaaba to ba za a kama shi a hukunta shi ba sai dai a jira har sai ya fita kowane irin laifi ne amma ana iya daukan mataki akan sa na farko kar a bashi abin da zai ci in yana jin kishi ruwa inda hali ya tsare kar ma ya sha ruwan zanzan to har lokacin da wahala za ta kama shi shi da kansa ya nemi zai fita daga cikin ta ma'ana ɗakin kabar to idan ya fita sai a kama shi a zartar masa da hukunci a wajen Imam Shafi'i shine yake cewa idan mutum yayi laifi a cikin garin Makka ma'ana idan aka ce maka jama'a ku fa dauka cewa garin da Kaaba yake iya hurumin nan to duk abinda yake da alfuruma a masallacin to haka yake da alfuruma a iya hurumin ɗakin shi ya bawa hurumin da garin gaba ɗaya wannan alfarma idan mutum yayi laifi a iya hurumin da wannan ɗaki yake hurumi na harami na Kaaba a wajen Imam Shafi'i in a cikin garin yayi ana iya hukunta shi idan mutum yayi kisan kai ana iya kashe shi idan mutum yayi zina ana iya masa hukunci idan mutum yayi sata ana iya yanke masa hannu in ya kai misali a yanke masa hannu amma idan a wajen harami yayi Imam Shafi'i shi ma ya ce cewa to ba za a yi masa kuma hukuncin a cikin hurumin Makka ba in an kama shi mutum ne yayi laifi a waje na hurumi na Makka a wajen harami da yayi laifin sai ya gudu ya shiga cikin hurumi to shi kansa Shafi'i ya ce to sai ana iya kama shi amma in an kama shi sai a fita da shi a kai shi wani waje da inda wato harami yake inda hurumin nan yake inda yake da alfarman nan anan sai a zartar masa da hukunci amma in a cikin Makka a cikin hurumin cikin haramin ya aikata wannan laifi to ana iya zartar masa da laifin da ya aikata a cikin wannan waje mai alfarma magabata salafus salihin tun daga kan sahabban manzon Allah Allah ya yarda da su da suka san darajar wajen suka san kuma wato girman laifi idan mutum ya aikata a wajen ga tarin lada in mutum ya zauna a garin amma mafiya yawa kasa zama suka yi a garin suka koma wajen Makka ba sa iya zama cikin Makka saboda idan mutum ya aikata zunubi ruɓanya masa laifi ake yi kamar yadda in ya aikata lada mai kyau a ruɓanya masa sakamako Abdullahi dan Abbas dalla tabbata gare shi an ce ƙarshen rayuwarsa hijira ya yi ya bar garin Makka da yana zaune cikin Makka daga baya sai tattara almajiransa suka koma Ta'if can ya koma da zama wata rana wani almajirinsa ya tambaye shi ya ce ya malamin mu Abdullahi yace yanzu maimakon mu zauna a Makka kana ba mu karatu ga gari mai alfarma mai daraja inda in mutum ya yi sallah idan ya yi sallah sai a bashi ladan irin sallan nan in ya yi sallah ɗaya a garin a bashi ladan sallah 100,000 da ya yi a waje wa ma'ana wani waje ba cikin garin ba sai Abdullahi dan Abbas ya ce to ai ka manta in kuma ya aikata zunubi fa nan ma sai a ninninka masa kamar ya yi zunubi 100,000 ne a waje wato idan ka aikata zunubi ɗaya a Makka kamar ka yi zunubi 100,000 ne a wani waje haka Ibnu Abbas ya faɗa don haka Ibnu Abbas ya bar cikin Makka da zama ya koma Ta'ifa saboda sanin alfurma na garin yanda a garin yake da jawo wa mutum ya samu ninki ba ninkin na sakamako to haka laifi dan haka ake so mutane mahajjata da masu zuwa umra su kula da alfarman Makka wa man dakalahu kana amina walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila Allah madaukakin sarki yake cewa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila Allah madaukakin sarki ya wajabta wa mutane su hajjanci wannan daki wanda yake dauke da waɗannan alfurmomi ɗakin da Ubangiji ya ce shi ne farkon ɗakin da ya sanya shi a dube shi a yi bauta a mai da shi alƙibla ko a yi bauta a cikinsa to Ubangiji ya wajabta wa mutane su su je su ziyarci wannan daki da ma'anan haji ana nufin ziyara su je su ziyarci wannan daki da yake dauke da alfurmomi dinnan da muka fada wannan daki da ya bawa garin darajar da wanda ya shiga garin ma to shikenan ya zama amincacce Allah madaukakin sarki da iko irin nasa ko kun san ko turawan mulkin mallaka lokacin da suke cin kasashe suna mai da su a karkashin ikon su suna mulki suna musu mulki na mallaka da karfi amma makka saudi arabia bata taba zama karkashin istimariya na wata kasar duniya cikin daulolin duniya ba ko da irin su lokacin su birqaniya wanda suka yi mana kaman mulkin mallaka a nan na nigeria ko farisa faransa kai da suka yi irin su niger da chad da suke marun to makka su babu wata kasa da ta mata mulkin mallaka saboda wannan magana na Allah ya tabbata mata su aminci sun samu aminci sun samu aminci kuma Allah ya ambata wa mazauna garin kafiran makka da suka nemi annabi ya nuna musu aya annabi ya fito ne aya kuke nema gashi ana so kar muku da alqur'ani a cikin gari garin da ya ba ku kwanciyar hankali da zama lafiya zaman ku makwabtaka da dakin Allah shi ya ga Allah ya ga daman kuka zauna lafiya lokacin da ake daukan mutane ai ana musu dauke daya ana satan jama'a ana yakan wato da can idan daula ta fi karfin daula ko gari ya fi karfin gari sai kai musu farmaki ya kakkashe mutanen garin ya mai da mutanen garin bayi amma mutanen makka ba iya kai musu hari saboda alfurman dakin kaba kuma yana daga cikin alfurman da Allah ta'ala ya ba wa garin makka idan jabberi ya nufi ya je ya cutar da dakin Allah bai dadewa a duniya Allah yake halakar da shi to dan haka dan tarin alfurma da darajar da wannan gari ya samu garin da yake dauke da wannan daki Allah ya ce ya wajabta wa mutane su je su ziyarci wannan daki walillahi alan nasi hajjul baiti ubangiji ta'ala ya wajabta wa mutane su je su ziyarci wannan daki su hajjance shi shine ma'ana su ziyarce shi amma liman istata'a ilahi sabila ga wanda ya samu istita'a iko a aikin haji wajibi ne a cikin wajibabbun musulunci farilla ne cikin abubuwan da aka farzanta na musulunci hasali ma rukuni ne daga cikin rukunan musulunci hadisi na Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira yace annabi yayi mana hutuba yace ya ayyuhan nasu inna allaha qad farada alaykum alhajj fahujju Abu Huraira yace wata rana annabi ya mana hutuba yace ya ku mutane ubangiji ya wajabta muku zuwa haji ku je ku yi haji wani mutum ya tambaye manzon Allah sa'ala rajulun a fi kulli amin ya rasulullah wani mutum ya tambaye manzon Allah yace to wannan wajabci na zuwa haji duk shekara ne ya zama wajibi sai mun je mun yi hajin ya ma'aikin Allah annabi bai amsa masa ba sai dai faɗa sau uku sai manzon Allah karshe bayan ya faɗa na uku shi mutumin annabi yace idan kuka ji nayi magana nayi shiru to ku daina matsawa ku dinga cewa dole sai kun tambaye ni in kun tambaya kuka ji ban ba ku amsa ba to kar ku matsa sai kun ji amsan yanda kai da kake cewa bayan nafi Allah ya wajabta haji aje ayi haji ka matsa ka ce kowane shekara baka ji nayi shiru ba ka sake mai maimaitawa baka ji nayi shiru ba ga uku da nayi shiru sai ka kyale ni annabi ya ce abin da yasa bana so ku matsa mini da tambayoyi in nayi shiru in kuka yi tambaya ban ba ku amsa ku daina matsawa domin law qultu na'am lawajabat wala mastata'tum annabi yace kaga da kake cewa kowane shekara ne wajibi aje ayi haji na maka shiruwa sau uku da fa nace eh duk shekara wajibi aje ayi haji da shi ke zuwa aikin haji duk shekara ya zama wajibi kuma da ba za ku iya ba saboda haka in kuka yi mini tambaya nayi shiru to kar ku sake tambaya na akwai kuma wani hadisin da aka rawaita daga ibni umar abdullahi dan sayyidina umar Allah ya kara wa abdullahi da umar yadda yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo yace ya rasulullahi yace wa annabi ya ma'aikin Allah menene ya wajaba gare mu game da abun da ya shafi zuwa aikin haji Allah dai ya wajabta haji to me ya zama sai da shi kafin wajabcin ya tabbata sai annabi yace a samu azzadu war rihla ya zama ne akwai abin da mutum zai hawaye zai aikin hajji kuma akwai guzuri ma'ana akwai abin da mutum zai rike a dancin abinci wannan Imam Tirmidhi ne ya fitar da wannan hadisi akwai hadisi ya tabbata kuma na Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wa laysa lil-hajji al-mabruri jaza'un illa al-janna Abu Huraira yace umra idan mutum yayi sannan ya sake zuwa wani umran to duk zunubin da ya aikata tsakanin umra da umran da ya sake din nan Allah ya yafe masa mana umra yana kankare zunubai da yake tsakanin umra da wata ƴar uwarta aikin umra sannan idan mutum ko yayi haji hajin ya zamana kubutaccen haji ne mutum bai bata hajjin sa da abin da yake bata haji ba to wannan haji bai da sakamako sai gidan aljanna a cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hajja hadal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a kayyumi waladatuhu ummuhu wannan Tirmidhi ne ya fitar da wannan hadisi annabi yace wanda ya hajjanci dakin Allah mana wanda ya je aikin haji da ya je hajin nan falam yarfus bi karya dokokin da aka kafa masa na abin da yake bata haji ba domin arfasu wa babban doka ne da aka kafa mutum shine idan mutum ya sa harami ba zai kusanci iyali ba to baka karya wannan doka ba sannan walam yafsuk mutum kuma bai yi fasikanci ba fasikanci ko maganganu na banza mana mutum bai faɗi wasu abubuwa da ya kamata ya faɗa ko ya yi sata ko ya wani abu ba bai bata aikin hajjin sa da rafasu ko fusuku ba to wannan mutum idan ya koma gida to zai koma gida sumul kamar bai taba aikata laifi a duniyan nan ba kamar ranar mahaifiyarsa ta haife shi ya zo duniya wannan ma hadisin Tirmidhi ne a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikin haji bai bata aikin hajin da arrafasu ko alfusuku ba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi duk zunubin da ya aikata baya ko da ya shekara 70 yana zunubi to da ya aikin haji duk zunuban shekara 70 din nan Allah ya gafarta masa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tabi'u bainal umrati wal hajji fa innahu ma yanfiyani adh-dhunubi wal faqra kama yanfi al-kira kabsi al-hadidi wadh-dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajji al-mabruri thawabun illa al-janna Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace in kun samu dama hadisin Abu Huraira idan kuka yi umra sannan ku biyar kuma ku yi aikin haji aikin umra da aikin haji yanda suke ga wanda ya aikata su suna wanke mutum su kore masa zunubi tattare da shi kamar yanda idan ana so a samu karfi mai inganci mai tsafta mai kyau ake sa wuta a narkar da karfin nan har karfin ya zama sumul koko kamar yanda idan aka kwaso dinare da azurfa inda aka haƙe su da datti ake kwaso su amma da an sa su ana yi musu ziga zigi na wuta wannan ziga zigi na wutan sai ya wanke su ya tsaftace su sai kaga dinaran nan da azurfa waɗanda aka ɗibo su da datti da ƙazanta idan ziga zigin wuta ya wanke su sai kaga kamar ba su ne wanda aka ɗibo su da dattin nan ba inda wuta ya ziga zigi na wuta yakan wanke karfe mai datti ya mai da shi ya zama karfe sumul ko azurfa ko dinare to haka aikin haji yake wanke ma'abocin zunubi ya zama sumul babu zunubi tattare da shi Ibn Mas'ud yake cewa walaysa lil hajji al mabruri thawabun illa al janna idan mutum yayi haji mabrur to babu sakamako da Allah zai biya shi da shi sakamakon haji mabrur sai dai Allah ya saka masa da gidan aljanna Ibn Mas'ud yake cewa wa ma min mu'minin yadhillu yawmihi muhriman illa ghabat ash-shamsu bi dhunubihi ranan arfa babu mu'mini da zai zauna jikinsa da harami a filin arfa yana gudanar da aikin haji ya tsaya filin arfa har rana ta fadi to da ta fadi duk zunuban da kaje da shi rana ta diba ta tafi da zunuban gaba daya dan haka jama'a wanda bai je haji ba yi kokari ya je aikin haji akwai hadisin da aka rawaita daga Sahalu dan Sa'adu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min muslimin yulabba illa labba ma an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw shajarin aw mudrin حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا إلى آخر الحديث. يسي سهل أن سعد كنا يسي دم ثم إذا ميكات ينانيهم أيكة أمراك وهجي إذا يسي لبيك اللهم لبيك دكافأ تودام دهنمك إتا تيدوا تدسيسم أمسا بعما سوبا حرما دا قررك كوك وززبو su ma sai sun faɗi labbaika allahumma labbaika idan ka faɗa lokacin da ka sa harin ya jikinka haka zaka yi tai kana faɗa suna faɗa har ka je kuma ka sauke wannan ibada da ka daukan makanka zaka je ka yi na aikin haji ko umra jama'a malamai suka fitar da hukunci game da maganan aikin haji ubangiji dai nan ya ce wallahi alal nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila Allah ta'ala wannan daki mai alfurma na Kaaba Allah yake to ya wajabta shi aje a ziyarci wannan daki ma'ana aje ya yakin haji amma ga wanda ya samu ikon zuwa manzo Allah an tambaye shi iko ya ce guziri da abun hawa to malamai suke cewa shi yakin haji yaya hukuncin sa yake ne sai malaman suka bada amsa tun da magabata suka ce cewa shi haji wajibi ne akan dukkan musulmi duwani musulmi namiji ne ko mace indai musulmi ne to haji wajibi ne a kansa domin haji yana daga cikin rukunnan musulunci biyar hadisin Abdullahi dan Umar yake kuma hadisin Umar dan Khattab manzo Allah yace an gina musulunci akan filas rukunnai biyar shahadatayn la ilaha illallah muhammadur rasulullah daya sallah biyu zakka uku azumi hudu sai aikin haji biyar dan haka haji wajibi ne akan kowane musulmi amma wanda yake ya samu iko domin yana daga cikin aikin haji rukuni ne cikin rukunai guda biyar to amma sharadin aikin haji ya kama mutum ma'ana in aka ce sharadi duk wanda ya cika wannan sharuda aikin hajin ya kama shi amma wanda kuma bai cika sharudan ba to aikin hajin an sariyar masa masana suke cewa sharudodi guda biyar ne na farko dai shine musulunci dole mutum ya zama musulmi kafin alhaji ya zama sharadi wajibi a kansa na biyu balaga idan mutum bai balaga ba aikin haji bai zama sharadi a kansa ba na uku hankali mutumin da bai da hankali ma hukaci aikin haji bai zama sharadi a kansa ba sannan malamai suke cewa na hudu shine sai ya zama na diyauci mutum ya zama na da ba bawa ba ma'ana bawa aikin haji bai wajaba a kansa ba na biyar shine istita'a mutum ya zama ne yana da ikon yin aikin hajin istita'a din nan yana iya daukan kana da abun hawa ba za ka iya zuwa kafa ba kana da guziri kana da lafiya hanya lafiya kalau ma'ana akan hanya babu wani abu da yake barazana ga waɗanda za su je su gudanar da aikin hajin ko akwai 'yan ta'adda a kan hanya ko kuma kafirai sun hana zuwa aikin haji da makamai sun ci duk wanda ya je za su kashe shi haka ya taɓa faruwa an taɓa zamanin da can haka akwai wasu ƙabilu wanda suke gabashin Makka yanzu ana kiransu ƙaramiɗawa su ƙaramiɗawa ɗin nan waɗansu fitinannun mutane ne 'yan ta'addan lokacin waɗanda suka taɓo ta'addanci suka fitini musulunci suka fitini musulmai kuma larabawa ne su waɗannan ƙarami ɗawan suka taɓa hana aikin haji an ce an shekara goma wasu suke cewa ma shekara talatin ko ashirin wasu ma suke cewa har kusan shekara talatin ko da ɗaya ko da biyu ma ba a yi aikin haji ba kwata-kwata kuma hakan ya faru ne saboda wata rana saboda ta'addanci suka kai hari a ranar da ake tawaful ifada tawafi na aikin haji washe garin arfa ranar sallah an ce sun kashe wajen mutum 30,000 suka ɗibi gawawakin suka zuba a rijiyar zanzam su ƙarami ɗawan wato wani ɗan ta'adda ne ya jawurta wajen kashe musulmai ana kiransa abu tahir aljanabi alƙurmuɗi ya hana ma zuwa aikin haji to idan haka ta faru kamar yadda ƙarami ɗawa suka taɓa hana aikin haji shekara goma ko fiye to shikenan ko kana da ikon zuwa to an sabira maka ba sai ka je ba domin hanya a je a gudanar da haji hanya ba lafiya malamai suke cewa a cikin wannan sharɗoɗi guda biyar na al-islam wal bulugu wal aqlu wal hurriyatu wal istita'u malamai suke cewa amma idan mutum bai balaga ba yayi aikin haji za a bashi ladan aikin haji amma ana bin sa bashin haji in ya balaga idan iyayensa ne suka biya masa sai a dibi ladan a bawa iyayen amma dai bayan ya balaga sai ya saki gudanar da aikin haji idan mutum bai da cikakken hankali aka kai shi haji to lokacin da ya samu warkewa ya zama mai cikakken hankali to sai ya saki gudanar da aikin haji hakan nan idan bawa ya gudanar da aikin haji to ladan za a bawa mai gidansa ne mamallakinsa sannan lokacin da ya zama cikakken da to ana bin sa bashin yaje ya gudanar da aikin haji to waɗannan sharuɗa sune sharuɗi na zuwa aikin haji dole a samu musulunci musulmi balagegge mai hankali da babawa ba kuma akwai iko to ikon nan ma na biyar dinnan jama'a to nan malami suka yi ta magana kamar yadda na faɗa na farko idan baka da lafiya to ba dole ka je kai aikin haji ba ko kana da guzuri ko kana da kuɗi in baka da lafiya amma za ka iya biya wa wani ya je ya yi maka aikin haji haka malamai suka faɗa mutumin da yana da dukiya amma bai taɓa zuwa haji ba amma yana da dukiyar da za ta iya kai shi ya je ya yi haji amma bai taɓa zuwa ba dan bai da lafiya ba zai iya zuwa ba ko ba zai iya zama akan abun hawa ba ko bai da cikakken lafiyan gudanar da aikin hajin to masana suke cewa zai iya biya wa wani wanda ya taɓa yi ya je ya yi masa malamai suke cewa wanda dai zai masa to dole ne ya zama ne ya taɓa yi wa kansa kafin ya yi wa shi wanda ya sa shi ya je ya yi masa amma idan kuma mutum ya zama ne ba zai iya yi ba saboda rashin cikakken lafiya yana da kuɗin amma zai iya biya wa wani ya je ya tura shi kan wani ofisi su yi tare in yi aikin haji shi da wannan duk aikin hajin ya yi musu haka malamai suke faɗa ma'ana mutum ne wanda ba ya da lafiya ko gurgu ne ko makaho ne yana da kuɗi to shi kaɗai bai iya gudanar da wannan aiki na haji to zai iya biya wa kansa ya biya wa waninsa wanda ya je yake tura shi ko yake jagorantansa shi ma ya samu ya yi shi kuma wannan mai wadatan shi ma ya yi tare da cewa inda bai je ba ma ai bai da lafiya kuma sai da lafiya kafin wato sharaɗi na aikin ya zamana ya cika to haka dai malamai suka yi ta maganganu game da waɗannan sharɗoɗi wallahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin wanda duk ya kafirce ya samu abin da zai isan masa ya je yayi aikin haji kana da kuɗi na guzuri kuɗin nan zai ishe ka ka biya tikiti ka je ka ci abinci ka bar wa iyalanka kuma ka ki zuwa ka je ka yi aikin haji to ka kafirce wa Allah kenan domin ubangiji ya wajabta a je a yi to Allah ya wadatu dama ga barin wannan aiki naka na haji da ka ki zuwa ka je ka yi ko da ka je ka yi ma'ana shi Allah in ka je ka yi aikin hajin baka amfane shi da wani abu ba ya wadatu ga aikinka na haji in ma baka je ba baka cutar da shi da wani abu ba malamai suke faɗa jama'a irin mutanen da ake ba su kyauta na kujera ko a biya musu kujera su je su yi aikin haji tunda daga cikin sharaɗin aikin haji zuwa haji akwai istita'a to kai baka da ikon ka biya wa kanka kuma sai kana da ikon nan kafin hajin ya zama wajibi a kanka amma sai aka biya maka to sai ka je kai sai ka je kai wannan biya maka to kama an ɗauke maka wani abu wanda yake wajibi ne kanka to ya zama wajibi sai ka je kai to masana sai suke cewa yana daga cikin sharaɗi mutum zai je haji ya bar wa iyalansa abin da zai ishe su har ya je ya dawo to idan aka biya maka sai ba a baka abin da za ka bar wa iyalanka har ka je ka dawo ba fa to kana da zaɓi guda biyu in ma ka ɗauki kujerar in dai ba kwacewa za a yi ba ma'ana wanda ya biya maka in dai ba ya ce in ba za ka je ba to sai dai in karɓi kuɗin kujerata to in ya faɗi haka to maimakon ya kwace kujerar ya karɓi kuɗin kujerar to sai ka yi hikima ka je ka nema haka ka nemi kuɗin guzurin da za ka ba wa iyalanka amma idan da ya biya maka kujerar ya bar ka bai baka zaɓi ba ya biya maka kujera bai baka kuɗin abincin da za ka bar wa iyalanka ba to babu laifi in ka ga za ka bar iyalanka cikin ƙunci ka sai da kujeran ka ci abinci kai da iyalanka alabashi in Allah ya yi kuma wani lokaci sai Allah ya hanya ya kawo buɗi kuma ka sake tafiya amma idan ya ce ko ka je ko ya kwashi kujeran to wannan sai ka yi hikima ko a haɗa da dangi a riƙe maka iyalanka don kar ka rasa wannan dama wallahu ta'ala alam ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أنتي تيوا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أنا مغانا ني كان واندا بي أيكين هجبا هل يموتو كما ينا دوادات دزي جي أيكين هجم غالاتيا غاغوزري غاواداتا معنا غوزري كما يندا النبي يفعلا غا أبن هوا غا كما غوزرين دزي ركي كما لاجين سكالة دشيرونا sun cika na mutun yaje aikin haji don akwai mutanen da zaka tarar da dama daga cikin al'umman musulmai sai ga mutun lafiyarsa kalau kuma yana da wadatar da zai je aikin haji ya bar iyalansa cikin wadata duk sharuɗan nan guda biyar na zuwa aikin haji da maganar musulunci da maganar hankali da maganar diyauci sannan da maganar balaga da maganar kuma samun daman duk ya cika sharuɗa kuma sai ya ke je aikin haji ya an tambaye ah aikin haji akwai wahala to in kai aka baka kafircewa Allah ka kafircewa abinda ubangiji ya wajabta masa ya wajabta maka sannan ka kafircewa ɗaya daga cikin pillars rukunai na addinin da kake kana yi addinin musulunci wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin an rawaita daga Ali dan Abi Talib yaddan Allah ta tabbata gare shi sayyidina Ali yaddan Allah ta tabbata gare shi karrama Allah wajhahu imam Ali yace منذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من ملك زاد ورحلة تبلغه ولم يحج فعليه أن يموت يهودي أو نصراني علي وطن أبي طالب ياتي النبي ياتي واند يمال لكي غزري دا أبون هوا واند غزري زي إشيشي ياتي يشاهد يجي هجي يداو أبون هوا نان زي كيشي يجي يغدان دا أيشي هجي يداو sai yake zuwa haji bai haji ba kuma sai ya mutu to Ali dan Abi Talib Allah ya dada shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan mamacin nan da ya mutu bai haji ba kuma ga daman nan to Annabi yace to zai mutu ko ba Yahude ko ba Nasari Allah ya tsare mu mana ya mutu to bai cikin addinin Annabi Muhammadu ya mutu sai a addinin Yahudanci ko kuma addinin Nasaranci a bisa aqida sai ya mutu domin da ya mutu bisa aqidar musulunci tun daga lafiya ga wadata ya cika duk sharuɗa da ba zai ture filas ko fila cikin filas na musuluncin nan guda biyar ba jama'a ku sani cewa shi addinin musulunci wannan ginshiƙai da yake da su guda biyar idan ka ture daya ko ka rushe daya ko ka ki aikata daya kana kuma da dama da iko to fa ka rushe sauran mana mutumin da yake zuwa haji da gangan yana da kuɗin yana da lafiya to kaman ya rushe shaidan ba wani sarki sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne ya rushe sallah ya rushe zakka ya rushe azumi to haka in mutum ya rushe azumi ya ki yin azumi ko ya ki ba da zakka wa'annan filas ne in ka taba ɗaya ka rushe kaman ka rushe shauran ne don haka jama'a su kula wanda duk yake da wadata bai taba zuwa haji ba yayi kokari ya je gudanar da aikin haji lafiyanka kalau kana da wadata kuma ba kaman irin yanayin da muke ciki ba domin kaman yanayin da muke ciki jama'a zuwa aikin haji yana iya sariyanta ya zama ya saraya akan mutane idan ya zama in an je haji akwai barazana barazanar wani abu da zai shafi lafiya na al'umma to idan mutum yana da damar zuwa haji bai je ba bai laifi ba dole sai hanyar lafiya babu yan ta'adda ko yan fashi ko makasa akan hanya kuma ya zama na babu irin barazanar da duniya take fuskanta kamar na ciwo idan ya zama na in ka je zaka dauko ciwo ka je ka bazawa mutanen kasar ka ko garin ka ko iyalanka ko kuma ka dauki ciwo daga wurin ka je ka watsawa mutane to ba za ka je ka yi aikin haji ba za ka cutar da al'umman manzon Allah ba to idan yanayi da ake ciki ya zama ana fuskantar annoba to annoba tana iya hana zuwa a gudanar da aikin haji domin bayyowa ku je ku ɗibo ciwon ko kuma ku ɗauka ku kai duk da dai maganganu suna da yawa malamai sun ce garin makka da madina annabi ya ce cewa suna da damana na annoba ba ya shiga cikinsu to amma idan annoba bai shiga cikinsu a ba'un kenan to amma ubangiji yana iya aiko da jarrabawa kuma ya faɗa a cikinsu jarrabawa abinda ake nufi Allah ya aiko da wani iftila'i musiba kuma yanzu ciwon nan da ya damu duniya ai musiba ne jarrabawa ne ai ya wuce annoba abinda ake kira at-ta'un annoba wato abbaun yakan zo ne sai kaga ya tuzubda rayukan mutane kuma baya dadewa yake kawwa ya zama babu shi annoba bai cika daukan dadewa ba kuma idan aka ce abbaun ba mutane yake kirkiro shi ba Allah ne yake aiko shi amma kuma idan ya zama nan kaman abinda ake zargi a kirkiri ciyo daga cikin dakin gwaje-gwaje a watsa shi wannan ba annoba bane wannan mutane ne suka jawo musiba wa ƴan uwansu mutane to wannan zai iya shiga Makka ya shiga Madina ya taba kowa da kowa amma in Allah ne ya aiko yakan kare Makka da Madina wallahu ta'ala alamu wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin qul ya ahlal kitabi
qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati Allah wallahu shahidun 'ala ma ta'malun
qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati Allah wallahu shahidun 'ala ma ta'malun Allah madaukakin sarki yake cewa qul ya rasulullah ka fadawa malamai na yahudawa kace musu ya ahlul kitabi ya ku masana a cikin yahudu ko ku masana a cikin nasara an ce cewa masanan yahudu da masanan nasara waɗanda suke bin addinan nan sun san inganci na annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka kafircewa annabin to sai Allah ya ce kace ya rasulullahi ya ahlul kitabi ya ku ma abota littafi lima takfuruna bi ayati llahi malaman ahlul kitabi dan me kuke kafircewa ayoyin Allah nan waɗanda suke nuni akan inganci na annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da malaman yahudu a Madina da malaman nasara masu addinin yahudanci da nasaranci sun karanta sun sani sun gani kirkiri sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin da attaura ta bada labarin sa ta kawo sifofin sa annabi Musa sannan shi ma ya bada labarin zuwar sa haka ma littafin injila annabi Isa shi ma ya bada labarin shugaban sa na zuwa Muhammadur Rasulullahi amma ahlul kitabi sun karanta kuma sun sani amma sai suka musanta to shi ne sai Allah yake yi musu magana ya kira su a wannan aya dan me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah shine ayoyin da suke nuni akan ingancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahu shahidun ala ma ta'malun ubangiji mai shaida ne a bisa ayyukan da kuke aikatawa
qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَفَأَ مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ كَتِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَا كُمَا أَبُوتَا لِلتَّافِي اللَّهُ يَنَا جِرْمَمَا يَهُودُ يَنَا جِرْمَمَا النَّصَارَى دَلِيلِي وَبَنْجِي بَيْ كِرَن سَيْ تِي يَا كُو كَافِرَيْ كَتِ يَا كُو كَافِرَيْ كُو اللَّهُ يَشِي وَالنَّبِي كَتِ يَا كُو مُشْرِكَيْ أَأَ سَيْ اللَّهُ يَشِي يَا كُو أَهْلَ الْكِتَابِ مَعْنَى يَا كُو مَسَنَا ya kuma su littafi a irin wannan siga na yanda Allah yake kiran yahudu da nasara to akwai mutuntawa da girmamawa wannan duka dan ajawa hankalin su ne shi musulunci koyarwar sababucin mutunci idan zaka kira wanda baya cikin addini ya shiga addini to koda yana da waɗansu sifofi munana yana da kyawawa to an fi so ka danganta kiran nasa da sifofi da kyawawan sifofin nan nasa kada ka danganta kiran da zaka yi masa da sifofi munanan da ka sani domin ka faɗaitar da shi ya zo ya shiga addinin Allah Allah yana so a shiga addinin nan wallahu yad'u ila daris salami shi Allah abinda yake so a zo a musulunta a shiga musulunci da Allah ya sa da Allah ya sa ma'ana da Allah ya gini wuta ko ya halicci wuta ba wai dan yana so ya tsibi ba mutane ya sa su a wutan nan bane shi Allah da duk mutane za su yi imani su shiga aljanna a wajen Allah ba su cutar da shi da wani abu ba shi Allah ya fi so a shiga addini a samu kyakkyawan sakamako don haka malamai suke cewa duk abin da ake yi na gudanarwan addini da wanda baya cikin musulunci zai zo to sai a dakatar da kowane irin abu ne kome sai a yi maza-maza ya shiga musulunci domin ana gudun kada a ce a bari a jira a kare kafin a kare kuma rage yayi halin sa ya mutu yana kafiri ne shiga ba shi yasa ma ga limami zai tsaya yana huduba an fara huduba sai ga wani wanda ba musulmi ba an kawo shi zai musulunta sai a dakatar da huduban sai ya shiga musulunci sai a ci gaba kun san ko huduba darajar ta cikin sallah kamar raka'a biyu take shi yasa ranar juma'a ake yin sallar raka'a biyu ba a hudu kamar yanda ake sallan azhar saboda hudu bannan wato a maimakon raka'a biyu take saboda darajarta hudu ba juma'a shi yasa ba za a yi ta ba sai da alola tana da sharuda sai an cika sharudin ta ita kanta hudu ba to amma idan ana yin ta inda wani wanda ba musulmi ba zai zo to sai a dakatar sai a tarbe shi a izance da shi a bashi kalmar shahada ya shiga sannan sai a ci gaba saboda yanda ake so wanda ba musulmi ba ya shiga musulunci qul ya ahlal kitabi ka ce musu ya ku ahlal kitabi lima tusudduna an sabilillahi dan menene yasa kuke juyatar da mutane ku tsare su shiga addinin Allah man amana tabghunaha iwajan wadanda kuma suka yi imani kuna so ku mayar da wannan hanyar addini ku nuna musu kamar wata karkashacciyar hanya ne lima tusudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja wanda ya shiga kuna so wanda zai shiga ku tsare shi wanda ya shiga ku jefa masa shufa a cikin addinin ku fitar da shi domin yana daga cikin ɗabi'ar da yahudu suke yi idan mutum zai shiga addinin su tsare shi su hana shi shiga idan ko mutum ya shiga yana ciki fi kokarin jefa masa wani abu na shakka da shufa wanda zai sa su riddar da shi ya fita a cikin musulunci wa antum shuhada'a alhali ku shaidu ne shaida ne akan musulunci gaskiya ne sannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga wajen Allah tun daga sifofi ga na'atinsa da sifarsa duka yana nan maktubun indakum fit tawrati wal injil a rubuce yake a cikin at-taura da injila ubangiji yake cewa lahu shahidun ala ma ta'malun malamai suke cewa daga cikin shubha da su waɗanda ba su addinin nan yahudu ko nasara suke jefawa waɗansu daga cikin musulmai wanda suke cikin addinin bayan suna tsare wanda ba su shiga ba kuma su yi kokarin su fitar da waɗanda suke ciki yana daga ciki shine karatun da muka karanta a baya ubangiji ya faɗa mana yahudu suna faɗin cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum yahudu suna gayawa waɗanda ba su shiga addini ba a cikin su yahudawa duk wanda baya cikin addinin ku wanda bai bin addinin ku in yace ku yarda da shi ku imani da shi kar ku yarda da shi ba'ana kamar sayyidina rasulullahi kar su yarda da shi tunda bai ba addinin sa na yahudanci yake bi ba sannan kuma jefa shakku da kuma shubha waɗanda suke cikin addini shine kamar inda Allah yake cewa wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi unzira ala alladhina amanu wajha an-nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un da suka hadu suka yi meeting su yahuda suna so su fitar da wasu musulmai daga cikin musulunci sai suka ce ga hanyar da za su bi wasu su yahuda su shiga addini da safe in za su shiga kowa ya san sun shiga har ma su dinga cewa to mu ma mun shiga addinin ai gaskiya ne addinin Muhammadu musuluncin nasa gaskiya ne shine annabin da aka faɗa da safe za su shiga addinin su faɗi haka sannan yamma almuru sai kuma su sake da su ce su sun fita a cikin addinin dama bisa rashin sani ne suka shiga amma da suka matsa suka tsawaita bincike sai suka gano ashe ba wannan bane addinin da aka ce a yi ashe ba Muhammadu bane wanda sifofinsa ke cikin at-taura saboda haka sun fita don haka duk wanda yake so ya fita shi ma ya fita kaga ai a haka sun jefa da shakku da kuma sun jefa shubha wa waɗanda suke jahilai masu raunin imani domin ai jahili mai raunin imani sai ce to wa'annan ma da suke da ilimin littafi na at-taura aka aiko annabi ya zo musu da littafi sun ce sun leƙa sun ga ba wai musulunci gaskiya bane sun ga musulunci ba gaskiya bane sun ce da suka leƙa sun ga ba annabi bane annabin da aka bada labari zai zo ƙarshen zamani sun fita to ai mu ba mu da ilimi masu ilimi ma sun ce ba shi bane saboda kuma mun fita sun yi haka ne don su yaudarar su fitar da rauna na cikin waɗanda suka yi imani da manzon Allah da musulunci daga cikin yahudu da ma laraba to shine da Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yake cewa don me yasa suke tsare mutane shiga addinin Allah sannan suna kuma jefa shubha suna kuma jefa wani abu da ya shafi shakka waɗanda suka yi imani game da musulunci
da kuma ingancin annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhali su sun san annabin gaskiya ne sannan sun san kuma addinin musulunci shine addinin da Allah ya yarda abota masa da shi kuma sifofi na manzon Allah a bayyane yake ya bayyana musu a cikin littafin su amma suke aikata haka dan hasada da kiyaye musulunci da kiyaye manzon Allah Allah ce dan me yasa kuke haka wallahi shahidun ala ma ta'malun
يا أيها الذين آمنوا إن تريوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين
أيضا عندما فسر عند الله كتوى فشي يا أهل الكتاب لما تصدون ياكم أبو تالي تافي دم يكوكي كو تد متاني كتر متاني شقاء الدين الله كميدا وانا الدين الله حنير شقاء كركة شير حنير حكو كتر كميدا إتا Ubangiji ta Allah yake alhali ku shaidu ne kuna masu sani akan addinin musulunci shine addini na gaskiya to wannan abin da kuke yi wamallahu bigafirin amma ta'malun Allah bai zama marafkani ya rafkana ga abin da kuke aikatawa ba wannan abin da suke yi din nan Allah ta'ala ya sani zai kuma yi musu sakamako akai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندكك إيماني إن تطيئوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إذن ككبي وأنس جماعة دقشكين يهود يردوكم بعد إيمانكم كافرين تذاس رددكو سميدكو وأندسك ردد بعد إيمانكم باين كودا كن إيماني سميدكو كافرين كافرين sanadiyan sokan wannan aya kaman yanda aka rawaito daga wajen Zaid dan Aslama yace a garin Madina akwai wani bayahude dattijo tsoho kuma wannan tsohon bayahude ya kasance mai tsananin kafirci ne kafirin bayahude ne gashi tsoho bayahude amma ya zamana makiyin annabi makiyin musulunci makiyin musulmai kuma iyayya wacce take mai tsanani hasali ma an shaide shi da sukan annabi da sukan musulunci a fakaice wannan tsoho wata rana ya hadu da waɗansu daga cikin lansarawa mutanen Madina musulmai daga cikin banu ausu da banu khazraju ya same su suna zaune a waje ɗaya suna tattaunawa wato kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin ma ya hijira ya je Madina da mutanen Madina annabi da ya je Madina ya samu akwai kabilu na Larabawa guda biyu da suka fi shahara banu Aus da banu Khazraj ainihin su ma kakannin su can duka fa jinin su guda ne zuriya ɗaya ne reshe ɗaya ne to amma kafin musulunci lokacin jahiliya sai zamana akwai rashin fahimta da rashin jituwa a tsakanin su tare da cewa kakanu ɗaya ne duka kaka ɗaya a ce su kakan da can amma duk da haka sai zamana kuma wani lokaci sai wannan reshe na Ausu da Khazraju tunda ai an yi yawa an yi zuriya to bisa wani abu sai rashin fahimta ya jawo a yi yaƙi a tsakani to haka suke zaune wani lokaci su ɗauki makami su yi ta kashe junansu Yahudawa suna musu dariya Yahudu dama haka suke so su ga dai ana ta kashe juna to wannan abu da daddan abu ne Yahudawa da can a garin Madina su suke hada banu Aus da banu Khazraj fada alhali duka Larabawa ne kuma duka zuriyan su ma guda ne kakannin su na cancan ɗaya ne amma sai su ta zuba jinin junan su suna kashe junan su da Allah ya aiko manzon Allah ainur rahmatir rabbani yace kun san manzon Allah to fa hadin kai sai ya samu san juna fahimtan juna musulunci duk sai ya hada tsakanin Ausu da Khazraju sai suka manta da gaba da rashin fahimta da rigingimu da kashe-kashen juna suka zama uwa ɗaya uba ɗaya to Yahudawa fa abinda suke so ya zama ba su samu ba haka yana bata musu rai to Allah ka shirye mu Allah ka samu fahimci addini Allah ka gyara mana ƙasar mu fitintinu annoba Allah ka kawar mana Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka ji kan malaman mu da magabatan mu annoba da ta gama ko ina Allah ka kawar da ita wanda Allah ka hada su da shi Allah ka ba su lafiya wanda kuma ta zama saboda mutuwan su Allah ka karbe su a matsayin shahidai dan alfarma da darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al'azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.